Masu sauraro Allah Libo sashin Hausa ne na muryar Amurka da ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 1622 da kuma 25 daga nan Washington a gundumar Columbia. Abinnin yamai da ke jamhuriyar Nigeria za ku iya sauraron mu a tashar Biyu Afrika akan mita 102.5. Sauran gidajen da za a iya sauraron mu a jamhuriyar Nigeria sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Zaru FM da kuma Niyar da ke Bunnin Kunni. Sannan da lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare barkanmu da wannan lokaci yau ranar 13 ga watan Fabrairun shekarar 2017. Mahmud Lalo ne tare da Grace Alheri Abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe 10 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya.
Amurka ta White House ta ce shugaban Amurka Donald Trump zai yi magana da shugabannin Najeriya da Afirka ta Kudu ta wayar tarho yau Litinin. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin gudanar da taron gaggawa yau Litinin dangane da gwajin makami mai linzami da ke cin dogon zango na baya-bayanan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. Kana wani alƙali a ƙasar Kenya ya yanke wa shugabannin ƙungiyar likitocin ƙasar hukuncin ɗaurin wata guda sabili da yajin aiki da suke yi.
To a jamhuriyar Nijar ko yayin da aka koma sauraron karar da aka shigar da tsohon kakakin majalisar dokokin jamhuriyar Nijar Hamma Ahmadu dangane da zargin badakalar safarar jarirai daga Najeriya, za ku ji cewa kotun ta dage sauraron karar.
Dokance an ce takarda ta ce dai mutum bai ya kasa, to lokacin da ake bada dan ya zo kotu wannan lokaci ne wanda doka ta faɗi tana da ɗan dama.
13 ga watan Fabrairun kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan irin rawar da kafar rediyo ke takawa. To koya tasirin rediyo yake ga rayuwar masu sauraro?
Gaskiya idan ba na rediyo Malam Hassan sai in ji kaman kurma nake, ko ina nake ba na jin daɗi. Abinci ma ina ci abinci har kamin ga wuya, gaskiya ba zan ji kaman na wadata ba saboda ban da rediyo, saboda rediyo na sa mutum yin wancan abubuwa.
To muna tafa da shirin ilimi amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Tare da sallama masu sauraro barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Fadar shugaban ƙasa Amurka White House ta ce shugaban Amurka Donald Trump zai yi magana da shugabannin Najeriya da Afirka ta Kudu ta wayar tarho yau Litinin. Tattaunawa da shugaba Trump zai yi da takwaransa na Najeriya Muhammadu Buhari yana ɗaukar hankali sabili da ba a ji daga Buhari ko kuma ganinsa a bainar jama'a ba tun da ya tafi jinya London ranar 19 ga watan Janairu. Sabon shugaban ƙasan na Amurka bai yi magana akan Afirka ko kuma batutuwa da suka shafi Afirka ba tun da ya hau karagar mulki watan da ya shige. Babu kuma wani bayani daga fadar White House kan abin da shugabannin za su tattauna a kai. Bisa ga tsarin aikin fadar White House dai, Trump zai tattauna da Buhari da ƙarfe 4 saura kwata agogon Najeriya, kana ya tattauna da shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Jacob Zuma da ƙarfe 5:10.
Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin gudanar da taron gaggawa yau Litinin dangane da gwajin makami mai linzami da ke cin dogon zango na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. Amurka da Japan da kuma Koriya ta Kudu su ne suka buƙaci da a yi wannan zaman gaggawa da tsakar rana a yau agogon gabashin Amurka. Jiya Lahadi ne ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wannan makami mai linzami wanda jami'an ƙasar Koriya ta Kudu suka ce ya yi tafiyar kimanin kilomita 500 kafin ya sauka a cikin tekun Japan. A Koriya ta Arewa, kamfanin jallancin labaran gwamnatin ƙasar KCNA ya yi murnar gwajin abin da ya kira wani sabon nau'in makami na Koriya, tare da ikirarin cewa shugaba Kim Jong-un da kansa ya sa ido wajen wannan gwaji. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen China Gen Shuan ya faɗa yau Litinin cewa ƙasarsu tana adawa da harba wannan makami mai linzami. Abin da ya saba da kudurorin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ƙara da cewa ƙasar China, ɗaya daga cikin ƙasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya, tana kira ga dukkan bangarorin da suka yi zuciya nesa su guji duk matakan tsokana. Ya ce China ta yi imanin cewa za a yi warware wannan lamari ne kawai ta hanyar tattaunawa. Ita ma ma'aikatar harkokin wajen Rasha a yau Litinin ta bayyana damuwa game da harba wannan makami mai linzami.
Shugaba Donald Trump na Amurka zai karɓi baƙuncin Prime Minister Justin Trudeau na Canada yau Litinin a fadar White House domin tattaunawa da ake sa ran za ta haɗa da ƙaddamar da wani shirin haɗin gwiwa na ƙarfafa mata 'yan kasuwa da mata masu jagorancin kamfanoni da masana'antu. Har ila yau, ajandar wannan ziyarar kwana ɗaya da Prime Minister na Canada ta haɗa da tattaunawa da kakakin Majalisar Wakilan Amurka Paul Ryan da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattijai Mitch McConnell. Wani abin da ba a bayyana za a tattauna a kansu ba, wanda kuma ake kyautata zaton zai taso a ganawar, shine na tattalin arziki musamman ma dai cinikayya. Trump ya bayyana a fili cewa yana son a sake tattaunawa domin yangaran bawul ga yarjejeniyar walwalar cinikayya ta arewacin Amurka wato NAFTA wadda ta hada da Amurka da Canada da kuma Mexico. Trump yana son kulle yarjejeniyar cinikayya da za su fifita Amurka yayin da shi kuma Trudeau sananne ne a fannin kawar da shingayen cinikayya. Canada ta dogara sosai akan kasuwannin Amurka inda take kai kashi 75 cikin 100 na dukkan kayayyaki da take sayarwa a kasashen waje. Haka kuma ra'ayoyin Trump da na Trudeau sun sha bamban sosai akan batun shige da ficen baki.
To labarin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Dubban mutane ne suka yi dafifi a kimanin manyan biranen kasar Mexico a shirin jiya Lahadi domin yin Allah wade da shirin shugaban Amurka Donald Trump na gina ganuwa kan iyakar kasashen biyu. Jami'an kasar Mexico sun yi kiyasin cewa kimanin mutane 30,000 ne suka yi jerin gwano a biranen kasar biyu mafiya girma, wato Mexico City da kuma babban birnin kasar Guadalajara. Masu kimgamin sun rike tutar kasar da kuma kwalaye da ke bakanta Trump da aka yi rubutu da Turanci da kuma Sifaniyanci.
Que sepan que México no se dobla, porque no se ha doblado nunca, porque aquí hay mexicanos valientes, responsables.
Wannan cewa yake bar gwamnatin Trump ta sani cewa ba za mu mika wuya bori ya hau ba. Kasar Mexico ba ta taba mika wuya ba, anan muna da jarumai waɗanda suka san ya kamata da kuma sanin bukatar wato rungumar kowa da kowa. Anan ina ganin yara da manya, matasa da dattawa, wannan yana nufin kasar Mexico za ta ci gaba. Masu zanga-zangar sun kuma kushewa shugaban kasar Enrique Peña Nieto da suka ce shugaban jakanayika ne wanda a ganin idan su ake fama da kazamancin hanci da rashawa da kuma tashin hankula a kasar ba tare da dauki mataki ba.
Daga ƙarshe wani alkali a kasar Kenya ya yanke wa shugabannin kungiyar likitoci ta kasar hukuncin daurin wata guda a gidan yari sabili da yajin aikin da kungiyar ke yi. Likitocin asibitan gwamnatin kasar Kenya suna neman ƙarin albashi da kuma ingancin yanayin aiki. Sun fara yajin aikin ne tun ranar 5 ga watan Disamba suna neman gwamnati ta aiwatar da yarjejeniyar ƙara albashi da kuma ingancin aiki da aka cimma a shekara ta 2013 yayin da suke bayyana kin amincewa da duk wani abin da ya gaza haka. Wata jami'ar aikin jinya Caroline Mathoni ta bayyana hukuncin a matsayin wanda bai dace ba.
I think the judgment was not fair because I believe it was a legal strike. The only thing
tace ina gani wannan ba yi adalci a yanke wannan hukuncin ba, yajin aikin yana bisa ka'ida. Matsalar kawai ita ce an daina tattaunawa. A ƙarshe duka a gani na ba yi adalci ba. Ba za ka jefa su kurkuku ba sabili da suna da ƴancin fita su nemi haƙƙinsu. Malaman jami'an ƙasar Kenya ma suna yajin aiki sabili da batun albashi.
To labaran duniya kenan muka karanto muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu fara ne da Jamhuriyar Niger, inda yayin da aka koma sauraron karar da aka shigar akan tsohon kakakin Majalisar Dokokin Niger Hama Amadu dangane da zargin badakalar safarar jarirai, a yau kotun ta dage sauraron wannan kara. Wannan rahoto da za ku ji daga wakilin Musulun Mumuni Barma ya faɗa mana dalilin dage wannan karar.
A bayanan da suka gabatarwa a kotun ɗaukaka ƙara a wannan shari'a ta mutanen da ake zargi da sayan jarirai, lauyoyin da ke kare jagoran 'yan adawar Nishar Hamma Amadu sun sanar da alkali cewa bisa tsarin dokokin shari'ar Nishar, yin wannan shari'a a yau 13 ga watan Fabrairu wani abu ne da bai dace ba, bisa la'akari da cewa tsohon kakakin majalisar dokokin ƙasar ta Nijar a halin yanzu yana ƙetare da zama. Dalili kenan da suka buƙaci kotu ta ɗage wannan zama, in shi Maitar Ali Kadiri, ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare Hamma Amadu.
A dokance an ce takarda ta ce dai mutum bai ya ƙasa, to lokacin da ake bada don ya zo kotu wannan lokaci ne wanda doka ta faɗi tana da ɗan dama ba kaman wanda yake ƙasar ba. To wannan takardar muka ce ya kamata a yi nazarinta, tunda ko mun yi shari'a fuskar wannan takarda nauyi an caci shi. Hujja ta biyu da zai sa muka ce a daga shari'a shi ne kun san da ko wanda ake cewa da kishiyon na procureur general, kaman takarda ce wanda ke rubuta. Muka ce takardar wannan a dokance ya kamata mu san da zamanta, kenan muka ce ya kamata a daga shari'a don saboda mu gani wannan takardar da ake cewa da kishiyon ikrit ko tana nan ko bata nan.
Wace amsa alkali ya baku?
to alkali dai fuskan wannan ya daga shagara yake 13 na wata mai zuwa an sake ciro mu dan saboda mu yi shari'al wannan
an yi wani lokaci mai tare da wannan shari'a kamar alkali ya kwatanta cewa ba shi da hurumin yi wanda kuma daga bisani babbar kotu ta bayyana cewa ana iya yin wannan shari'a shin yanzu da abin ya sake hurhudowa ya kuke gani kuna da kwarin gwiwar cin nasara a wannan fafatawa da aka shafa shekaru ana yi
mu karfin mu da doka ce an dai hala a ce doka za a fi to wannan shari'a dole ne mun ci ta nasarar ta
jami'ar Pendes tarayya mai mulki wacce ake zargi da kitsa wannan badakala ta sayan jarire a ta bakin wani jigonta alhashi kallahan qurau na ganin idan da tsohon kakakin majalisar dokokin yayi gujin jini kamar yadda aka shawarce shi a can baya da tuni gaskiya ta bayyana
tun da farin an dade inda abinda aka ce ma Ahmad Shiri yayi kamar test ADN wannan ai da yanzu babu wannan magana ya ce ba shi to kenan ala doli shi jujuye aiki da wannan tsiyawar tashi shi jujuye aiki da kara da anka kawo shi jujuye aiki da abinda furfira ya kawo mai
to amma a ganin Bana Ibrahim na jam'iyyar Modan Lumana ƴan siyasar da ke zargin Hamma Ahmadu da laifin sayan jarirai su suka cancanci gabatar da hujjoji akan abin da suke zargin sa da aikatawa
mu a cikin kasar mu na musulunci bakka da izini ka je ka hidda jininka kai kama a ce wani test dake gwadi ko wanga dana ne ko ba danka ba wanda yayi kawo ya ce maka wanga ba danka bane shi zai kawo kama a ce hujja principle ne wanda cikin kwadkin mu kundin mu babban kundi yake
a shekarar 2014 ne wannan badakala ta samo asali bayan da wata jarida ta ruwaito cewa wasu ƴan Niger attajirai da manyan jami'an gwamnati sun sayo jarirai daga Najeriya abin da ya sa hukumomi gudanar da bincike wanda a ƙarshen sa aka bayyana cewa har da mai ɗakin kakakin majalisa na wancan lokaci Hamma Ahmadu Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
Doka na san adin mutane to laza
ta yauce ranar da hukumar kimiyya da raya aladu ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNESCO ta ware domin yin dubi kan irin rawar da kafar radio ke takawa a rayuwar dan adam taken wannan shekara a wannan lokaci shine radio ICU a turance wato kai ne radio daga birnin Ibadan dake jihar Oyo a kudu maso yammacin Najeriya ga rahoton da Hassan Umar Tamboli aika mana
Ranar 13 ga watan Fabrairu rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kebe don radio akan haka ni tattauna da wasu ma'abuta sauraren radio
sunana Malam Hassan Ali Gore mai injin
wace shekara ka fara sauraren radio
to ina tsammanin cewa yanzu an diba yanzu tun 1979 nika sauraren radio
watan 1979 kenan
insha Allah
me ya ja hankalinka na sauraren radio
to abinda sa ni nake fata kuma lokacin sauraren radio saboda ba na san wani zai bar labari bisa abinda ba ai ba wani ƙari yake in an yi labari yau ya ara ba zai tsaye wani abin da zai je gamo ne ba sai hodi abin da ba yi in ka je ka gamo ne sai zan kai na kai ƙarya ba wannan da ya faɗa ma ba
sunana Lima a barshe kasuwar Shanu a Kenyele
wani muhimmanci ga sauraron radio gare ka
gaskiya ne ga radio ya zama mai jami'a saboda radio shi yasa ne san wasu abubuwa da yawa domin ko da America ta fara labaran duniya ko 1980 ne lokacin da sauraron radio tun zamani su Idris Isa Abbas su MB Abakanu su Ibrahim Malumfashi da sauransu na fara sauraron radio BBC tun shekarar da aka she shekarar da wanga ya mutu Jomo Kenyatta aka nada Daniel Aramoi to a wani lokaci gaskiya ban san ko wace hijira bace to tun daga lokacin ya sauraron radio kuma na karu da gidan radio a lokacin da wani shiri da an kai na duniya ina muka dosa wanda baban da Abubakar Gumel yayi a lokacin nan ya zagaye kasashen duniya ya faru tun daga gabas yankin bangaren su Rasha su Asia ya zo yayi Afirka ya kuma zo lokacin da yayi turai ta yamma yayi turai ta gabas kowace kasa sai da bidalla dalla yayi tarihinta
Mala Ali wannan shiri yahi baka shawa a cikin shirye-shiryen gidajen radio
to ni gaskiya a gidajen radio shirin da ke bani shawa na farko dai akwai shirin da ake bada da cewa na ra'ayi riga sannan da wanda su America suke na asabar da safe
wato a bari ya huce
to wannan shirin gaskiya suna yatar da ni suna jin dadin su kuma lokacin wallahi
liman a bar shi ana ka gani wani irin alfa ne ake samu ga sauraron radio
eh to gaskiya inda ba dan gidan radio ba gaskiya da mun zama kurame dan bamu san abin da gwamnati ba bamu san abin da shugaban kasa ba bamu san abin da Afirka ba bamu san abin da local government amma saboda haka yanzu kana ganin mutum bai yi boko bai san komai ba amma ya san shugaban kasa ya san gwamna ya san chairman local government ya san councilor kuma ya san wasu mutane na wasu kasashen duniya yanzu misali kamar ni ka gani bai boko ba amma duk wani shugaban kasa da aka yi ko kuma ana siyasa ko kuma ana zabe to muna mai da hankalin mu akai masu fa'inci yadda abin ke tafiya kamar su America, irin su India, irin su Japan. Duk kaga mun san irin yadda suke tafiyar da abubuwa su irin su France saboda sauraron radio.
Mala Aliwai, idan baka da radio, yaya kake ji?
Gaskiya idan ba ni da radio Mala Hassan, sai in ji kaman kurma nake ko ina nake ba ni jin daɗi. Abinci ma ina ci abinci har kamin ga wuya ba. Gaskiya bazan ji kaman na wadata ba. Saboda ban da radio, saboda radio na samu tuyin wancan abubuwa. Kaga yanzu bakin shekara 30 da suka zo yanzu nan. Duk wata kasa ta samu ta matsala a darajar radio nake jin labari. Bazan yi manta ba kuma ina ba mutum labari abin da ke faruwa ko ce kasa ta duniya. Ba mana jira kadai ba.
Liman, shirin wane lokaci ka fi so a cikin shirin radio? Na safe ne, na rana ko na yamma?
Labaran duniya su suna bani sha'awa.
Na wane lokaci kenan?
Na kowane lokaci, misali kamar rahotannin da ake yi. Domin babu abin da yake da daɗi ga radio irin ka ji rahoto. An yi abu kaza kuma a samu wakili ya zo ya gano ya zo ba ku labarin cewa ga yadda an kai abin.
Mala Ali, wane kira gare ka ga jama'a game da radio?
Gaskiya ina kira ga jama'a da cewa duk wani wanda Allah ya hore ma dama ya sai radio ya aje a hannunsa, rinka ajewa a hannunsa, saboda radio na ƙara mutum ilimi.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Tuma da lagai da Hassan, har ila yau muna batun ranar da aka ware ne ta 13 ga watan Fabrairun domin yin dubi kan muhimmancin da radio ke takawa a rayuwar wato bil'adama. Ina jamhuriyar Najeriya, wakilinmu Tamar Abari ta yi tattaki zuwa yankin karkara domin jin yadda mutane suke kallon wannan rana.
Yau din nan 13 ga watan Fabrairu ita ce ranar radio ta duniya. Hakan ta sa na isa wani ƙauye da ake cewa Kisambane Yarima, inda na samu wasu mazaje a shigar garin suna zaune da radio a gaban su sun kunna. Na tambaye su ko meye dalilin su na sauraron radio, sai suka ce
abin da yasa na rike aqidar radio saboda shi radio ani talaka yayi min sauki tunda duk inda na tafi kawai batir ne zan ka ansa in kunna in ji abin amfanin da muke samu bayan labarin duniya. Akwai kuma wa'azizuka da ake yi da abin da duniya take ciki duka gabaki daya, kwarai su ma suna so tunda yau a cikin gidan muke kunna kenan ka dole su ji.
Ni radio nake aiki da shi, radio nake saboda in ji abin da duniya take kullun da sa'in da yana tahi lahiya akan kunne na yake kiyi. Kuma in zan kwanta a Amurka da sauransu sai na ji sai na barciya abin na akan matarata ina ji wallahi. Wannan ma hujjoji ne kawai ka tari ne aka iya daki wajen kan kunne. Mu wannan ni radio na hiyarda da shi na hijin labaru garau shi yasa ban kula ba da wannan kadan kadan zan ya mun nan ku ko da na canza ina sa batir ko ina zan ka
kuma abun da baka sani ba baka ji ba baka gani ba amma a bare ke in aka watsa gidan radio zai bayyana a kauye in ya fi yana kauye ko kai aiki da shi ko ka je aiki da shi.
Na yi gaba na shiga wani gida mai tsafta a share ta ba wani tarkace a ciki. Na samu matar gidan mai suna Maryama tana zaune a gindin murhu tana aiki. Ta shaida mun radio ya taimaka musu ainin don su kansu ya waye yanzu haka.
Kaman da suke ciya yanzu kaman lokacin sanyi in ka tashi yaranka in ka tashi da sahi in ka huddo shi in ka wanke mishi ido ka wanke mishi hannun shi ka zuba mishi abinci ya ci sai ka wanke kwananka ka wanke yaranka ka aje yawo da tsafta ba mun dauka wajen fannin tsafta kwarai kwa kuma muna share gida muna in a raka sai muna gyara ɗakin mu da sahi mu gyaggyara mu kade kura in magarba tai daga magarba tai mun kulle sange mun sa yara a ciki yawo duka daga radio muke ji.
Yanzu haka dai radio ana iya cewa ya taka rawa wajen wayar da kan al'umma a fannoni daban-daban da suka hada da na kiwon lafiya, ilimi, zamantakewa da sauransu, da ma ba su labaru musamman ma wa 'yan karkara. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Wannan kiɗan tika ne, wannan batun tika ne.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam.
Jama'a masu sauraron mu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na al'asariyar Litinin. Muna fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na yau zai ci gaba da duba ƙwararren matakai da ya kamata a ɗauka don kawo ƙarshen duk wasu matsaloli da suke kawo tsaiko a ɓangaren ilimi, musamman a matakin primary da secondary. wannan matsalar ba wai kawai a gida Najeriya take ba, har ma da sauran ƙasashen Afirka. Don haka akwai buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfi don shawo kan matsalar. Dr. Ayuba Tanko Abubakar, masani a harkar ilimi, yana ganin cewar abubuwa da ake buƙata don magance wannan matsalar abubuwa ne da ba su taka kara sun karya ba.
Na biyu, shi harkar ilimin secondary harka ne na cewar yaro ya taso, ya gama yarinta, ya fara shiga kaman balaga, ya ki shekara 10 fiye da 10, ya kai 12, 13, 14 har zuwa 20, ɗan secondary ne. Hankalinsa ya goce, yana kallon yadda duniya take, shi ma da ya gama wannan zuwa zai iya shiga haka.
Ya fara hangen rayuwa.
Ya fara hangen yadda rayuwarsa ta ƙarshe za ta take, ta yau da kullum. Ya yi aure, ya sami ‘ya’ya, ya hau mota, ya hau babur, ya ji kaza, ya yi kaza. Saboda haka sai ya zama abin da kuma zai iya yi. Makarantar da ya yi ta firamare ba ta yi daidai ɗin yadda zai gane wa’annan abubuwan na sakandare sosai ba. Sai ya zama baya iya sanin abin da ya sani a secondary.
Ya kamata ya sani.
Sai dai ya haddace, in haddar ma ba za ta yi ba. Kuma idan ya yi wannan sai ya zama bai san da ya gama secondary, babban burinsa ɗaya ne ya tafi higher education. Ya tafi
jami'a
ko college of education ko polytechnic insurance. Yana gama secondary sai aka ba shi da credit ɗin. Bai ci a jaraba sa bai ci credit ɗin da zai shiga waccan wuri ba.
Duk da wannan haddar da yi.
Saboda haka sai ya zama ya zo ya zaune kawai a gari, zaman gari shikenan.
Tunda bai cancanci ya sami shiga makaranta ta gaba.
To shi yasa mu abin da muke kamar an ka duba wannan takarda da na rubuta. Abin da muke sa rai, muke ba da shawara shine a cikin secondary akwai wani abu da ake kira intro tech, wanda yake gwamnati ta kawo shi. Ta ce a yi introductory technology, sanin aikin kimiyyar fasahar sana'o'i. An ce za ka iya koya aikin katako kamar ka zama kamar kafinta, za ka zama aikin welder, za ka zama iri-iri dai.
Aikin famfo
da sauransu. To sai ya zama wannan da aka sa shi a JSS kawai ake yinsa. Shi ma ba kowace ƙaramar secondary. Kuma in ka je secondary ka je guda 100. Da kyar za ka samu 10 wanda suna da wannan introtecting suna yi.
Da kayayyakin aikin da.
Babu kayan aikin. Saboda haka ba a iya shi sosai. To, idan aka mai da shi sama daga senior, ko kuma in aka fara shi kaɗan daga junior aka kai shi senior. To, an fara koya wa yaro wani abu da ke nan da zai iya yi.
Na al'amarin sana'a.
Kuma idan in ya zo daidai, yaro ya iya aikin kafinta, yaro ya iya aikin plumber, yaro ya iya aikin dinki, in mace ce ta iya aikin girki na zamani da sauransu. To, daga ƙarshe in ta gama, kuma bata ci jarrabawar za ta samu mata credit 5 da jami'a da higher education za su ɗauke ta ba, to iyayenta ko hukuma na iya ba ta ɗan jari kaɗan, tunda ta iya wannan.
Tana da wannan fasahar dama.
Wannan fasahar, a ba ta ɗan jari ta fara, tunda abu ne na kasuwa. Idan yaran duk da suke yanzu suna gama secondary, a yanzu haka ba wanda ya san me zan iya yi nema, ya zan samu kobo, ya zan samu naira ɗaya, babu. Amma idan aka ce an ba su damar su nemi yadda za su san ta sana'a, za su iya yi, iyayensu ko hukuma ko ‘yan uwa su ba da ɗan jari, kaga hankalin saurayi ko budurwa ba zai zama ya lalace ba ta san inda za ta yi. Wani ko goro ba zai iya ci ba, don ba shi da ma naira ɗaya da zai ce ba shi goro ko alewa da sauransu.
Me ƙididdiga ta nuna ne na alƙalamin yaran da suke kammala sakandare, misali kuke samun kansu a wannan yanayi da kake faɗa, misali a ƙasa? Ba mu sani ko akwai alƙalma da suka nuna ƙididdigar, misali ko abin da kuke cewa percentage.
Waɗanda suke gama secondary a duk shekara sun yi sama da miliyan ɗaya a ƙasa baki ɗaya. Idan ka shiga kowace jiha kuma da nata da sauransu. Amma kamar a nan Kano da Mujigawa, percentage ɗinmu bisa 117 ne, 17%. A Kano ya kai percent ɗin ya kusa 20%. Now in ka duba za ka ga dubbai ne ba iyaka. wani ya fi rabin miliyan.
Jigawa kamar yadda ka magana kashi 17 cikin 100 na al'ummar Jigawa su wajen miliyan 5. Su ne suka fada rukunin waɗannan yara da suke gama secondary kuma ba makoma.
Yara da suka gama secondary school amma ba su da aikin yi, ba su san yadda za su ci abinci ba, tunda akwai kwanan su a gida na abinci wasu ta ajiye musu. In suna so ma su hau babur su je wajen wasu ƴan uwa ko abokai su yi hira, ba su da kuɗin da aljihunsu da za su biya babur ya kai su da shauran, sai dai su zauna a wuri guda ana ta hira. Saboda haka irin wannan dole ne su san me za mu yi, ne su yi shan ganye ne, su yi shan kwaya ne, su yi menene da shauransu. Idan hankalinka ya kai kana son ganin wani canji na alheri amma bai so ba, gobe babu, jibi babu, shekara da shekaru babu, to hankalinsa ya tashi. Dole abin da zai cire ka daga cikin hankali yau har ka dinga tunanin ya akai ban iya kaza, ya akai ban yi kaza, an samu kaza ba. In ka sha kwaya ya wuce, in ka sha ganye ya wuce.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu kuma a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku, Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, Gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
To yanzu kuma ga sakon da kuke aika mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau yace, yau ce ranar rediyo ta duniya, ina taya 'yan uwa masu sauraron rediyo murnar zagayowar wannan rana, da fatan Allah ya ci gaba da ɗaukaka gidajen rediyo masu ba mu damar tofa albarkacin bakinmu kamar su VOA, BBC, DW da kuma RFI Hausa. Daga Mahmud Salihu ƙauren Namoda. Sai kuma wannan saƙon ya ce, salam VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Hakika yau ita ce ranar rediyo ta duniya. Rediyo dai yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ke bayyana wa al'umma halin da duniya ke ciki, sannan kuma yana ba wa mu talakawa damar faɗin albarkacin bakinmu. To amman sai dai kuma a ƙasata Najeriya sauraron rediyon yana neman gagarar wasu talakawan saboda tsadar batiri. Allah ya kyauta. Sako daga Abbas Ad Mahuta.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Bada shugaban ƙasar Amurka White House ta ce shugaban Amurka Donald Trump zai magana da shugabannin Najeriya da Afirka ta Kudu ta wayar tarho yau Litinin. Tattaunawa da shugaba Trump zai yi da takwaransa na Najeriya Muhammadu Buhari yana ɗaukar hankali sosai, sabili da ba a ji daga Buhari ko kuma ganin sa a bainin jama'a ba tun da ya tafi jinya London ranar 19 ga watan Janairu. Sabon shugaban ƙasar na Amurka bai yi magana akan Afirka ko kuma batutuwa da suka shafi Afirka ba tun da ya hau karagar mulki. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya yana shirin gudanar da taron gaggawa yau Litinin dangane da gwajin makami mai linzami da ke cin dogon zango na baya-bayan nan da ƙasar Koriya ta Arewa ta yi. Amurka da Japan da kuma Koriya ta Kudu su ne suka buƙaci a yi wannan zama na gaggawa da tsakar rana yau agogon gabashin Amurka. Jiya Lahadi ne ƙasar Koriya ta Arewa ta harba wannan makami mai linzami, wanda jami'an ƙasar Koriya ta Kudu suka ce ya yi tafiya kimanin kilomita 500 kafin ya sauka a cikin tekun Japan.
To masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, amma idan Allah ya kaimu an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, za mu zo muku da wani sabon shirin wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Grace Alheir Abdu da Titiya ne gabatarwa, sai kuma wato Sa'ida Hamdun da ta haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Mr. Skipsisk Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka birnin Washington DC. Sai dai kada ku yi nisa, ga shirin yau da gobe nan tafi. Assalamu alaikum.